malam Ja'far ba, ba ku kuka haddasa duk fitinar da ta biyo baya ba. A nan jihar Kaduna doka aka yi anguwar da kiristoci suka fi yawa ka ai masallaci, anguwar da musulmi suka fi yawa kar ai coci, saboda mai saboda zaman lafiya. Amma ku je ku ga me ya faru a Kano, abinda suka alkawuranta wa yan Tijjaniyar nan sai da suka yi shine ga masallacin Malam Ja'far a can tsallaken hanya, suka taho nan tsallake fa tsallaken hanya suka gina masallaci na Tijjaniya. Aka kira mai alfarma sarkin musulmi da duk sarakuna da gwamnoni aka zo aka kaddamar, wai dan me, dan a nuna cewa wannan masallacin ba a yarda da shi ba na Malam Ja'far. Kenan yanzu wanne ne Masjidul Dirar, masallacin da ana karantar da mutane ana limanci fiye da shekara goma, an zo an yi wani a gefen shi, kuma an san da masu wancan da masu wannan ba a shiri. Tsakani da Allah a ce masarautar Kano tana neman zaman lafiya, tsakani da Allah a ce gwamnan Kano shekaru yana neman zaman lafiya. Jama'ar musulmi, wannan shine kasar dinmu na biyu, kuma insha Allah ta'ala ku ɗan yi mana uzuri saboda wa'azi yayi wa'azi. Insha Allah ta'ala za mu cire wannan kasar, yanzu za mu sa kasar na uku insha Allah. Da wannan muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu da muke magana ranar Asabar ce wadda ta yi daidai da ranar ainihin 18 ga watan Rajab, hijira na da shekara 1430, daidai da 11 ga watan Julai shekara ta 2009. Wannan shine kasar na uku daga cikin karatuttuka ko kuma lecturci waɗanda ni Muhammad Awwal Adam Abu Abdurrahman Al-Albani Zaria nake yi, domin gabatar da lacca mai taken waye kashe Malam Ja'far. A kasar na biyu da ya gabata mun manta ba mu sanar da kwanan wata ba, don haka sai a riskar da wannan sanarwa cikin shi insha Allah ta'ala. Bayan dogayen bayanai da muka yi a kasar na ɗaya da na biyu, wanda sauraron wannan kasar din bai isar maka ba, abinda muke nufi da kai mai saurare da hukuma wadda za ta yi hukunci akan waɗannan kasusuwa, abin da ke cikin wannan kasar na uku ba zai isar ba sai an haɗo da waɗancan kasusuwa. Da duk wani mai sauraron mu, mun yi mishi ishara akan cewa wannan kasar na uku ne, don haka ya saurari na biyu da na ɗaya. Yan kuma musulmi masu saurari, bayan dogayen bayanai da muka yi, muka ce a musulunci haramun ne kai kazafi. Kazafi shine baka ji ba baka gani baka ce wane shi ya kaza, amma tuhuma a musulunci tana halatta. Ka tuhumci wani saboda wasu dalilai da kake da su, tuhuma kuma ba tabbatar da magana ba ce. Kuma shi wanda ake tuhuma, duk wanda ya harka ilimin alƙalai ya san cewa muttahami bare hatta tasbuta at-tuhuma. Duk wanda ake tuhuma ana barantar da shi har sai in wannan tuhumar ta tabbata. Kenan in an tuhumci mutum ba shiru zai yi ba, ba shiru za a yi ba, dole ne ya fito ya yi magana ya ƙaryata ko kuma ya gaskata wannan tuhuma da aka yi mishi. To mun kawo dalilan da ya sa mu ahlus sunnah Najeriya tuhumar mu ta farko tana koma zuwa ga ƴan Tijjaniya, amma mun kayyade ƴan Tijjaniyan da cewa na Maiduguri da na Kano, don haka muna tuhuma su saboda ire-iren waɗannan abubuwa da suka rinka faruwa da kuma waɗanda suke faruwa, sannan da goyon baya da ɗaurin gindi da suka samu daga majalisar sarkin Kano da kuma gwamnatin Kano, har aka zo aka gina masallaci a jikin masallacin Malam Ja'far wanda hanya ce kawai ta raba. Kuma wannan da fatawar dukkan malamai, to yin haka ainihin ba daidai ba ne, ta da fitina ce wadda Allah kaɗai ya san iyakacin inda za ta tsaya. kuma wannan tabbatar da maganar su ce da suke cewa lalle a samu wa malam Ja'far Kishiya daga cikin tsogala wanda masarautar sarkin Kano tai tare da girmamawa da malam Ja'far yake mata ita ce ainihin wato tsogala ta cire limamin ahli sunna da dorar dabta Yusuf Ali wanda Yusuf Ali din nan da fatawar dukkan malaman Kano hadda masarautar Kano da suka sa ai bincike game da aqidar shi kowa ya da cewa arne ne yayin ridda amma kuma aka dauki kazami irin wannan bakin arne aka ce an nada shi yayin limanci ga ahli sunna ɗan izala babu shakka wannan rugun tsimi ne wanda gwamnatin jihar Kano da masarautar Kano suka hada to duk abin da ya biyo baya idan tuhuma ta biyo baya to babu shakka sai su fito su bayyana gaskiya ko kuma ƙaryar wannan tuhuma amma ba daidai bane su yi shiru bangarori da biyu waɗanda mu ahli sunna muke tuhuma sune ɗan ɗariƙa Qadiriyya a ƙarƙashin shugabancin Malam Abdul Jabbaru shi Malam Abdul Jabbaru shine shugaban ɗariƙar Qadiriyya na yammacin Afrika gaba ɗaya ya yi furci ɗaya har fiye da su goma a wurare mabambanta cewa za su kashe Malam Ja'far har akwai inda yake cewa in shi Malam Ja'far ba da gaske yake ba to su da gaske suke nan take suka aika wa da Malam Ja'far likafani cewa gashi sun rage mishi hanya idan sun kashe shi to ainihin masu yi mishi wanka sun huta daga sayan likafan ne to wannan tuhuma hukumar 'yan sanda ita ma ta yi wa Abdul Jabbaru irin wannan a wannan lokaci ne Abdul Jabbaru ya kidime a lokacin ne muka gane cewa ashe ba namiji ba ne domin sanda yake cika baki da za su kashe Ja'far za su kashe Ja'far yana faɗi ana kabbara a daidai wannan lokaci bai san cewa koda mota ce ta kashe Ja'far nan za a iya tuhumta shi ba lokacin da aka ce Malam Ja'far kuma ga abin da ya same shi shi Abdul Jabbaru din nan dai sai gashi ya fito kuma yana sambatu cewa Malam Ja'far abokin shi ne waliyin Allah ne Allah ya mishi karama shi wallahi tallahi shi aka yi wa wannan mutuwa a gidan uwarwa Abdul Jabbaru a gidan korwa akai maka mutuwa wai cewa yake shi akai wannan mutuwa a gidan korwa akai maka mutuwa yanzu yana cewa shi yanzu abu ya zama mishi jangon masallacin shi jama'a sun watse sai wai ga bayan sallah azuba sai ga cewa mutane ba su wuce mutum hudu ko mutum biyar ba shi wallahi yayi ta kalmomi na sambatu sai kuma da yaji komai ya lafa sai sake dawowa yar gidan jiya to daga nan ne muka gane cewa lallai ɗan Qadiriyya ba ku da shugaba domin in zai iya cika baki irin haka wani abu ya zo ya faru kuma ya rude sannan kuma ya sake dawowa in ya ji talafa to gaskiya saboda Allah abin kunya ya kare ma ɗan Qadiriyya yammacin Afrika shugabanku rago ne shi ko shugaba baya zama shugaba bayan karatu sai ya zama yana da jarumta ta jiki da ta zuciya Allah ya ce wa zadahu basbatan fil ilmi wal jism lalle ne a same shi yana da ilimi lalle ne a same shi yana da karfin zuciya sannan yana da jarumtar zuci amma yaushe zai cika bakin zamu kashe wani kuma yau a ce wannan ya rasu kuma ka fito kana sambatu to gaskiya saboda Allah Abdul Jabbaru ka bai wa mutane kunya to Abdul Jabbaru da shi da ɗan Qadiriyya shi su ma suna daga cikin prime suspects domin a cikin maganganun shi mun ga gaskiyar haka yana cewa za mu kashe Ja'far kisan tsaka mu Hausawa ne kankaran Hausawan da mun fi kanawan Kano jin Hausa domin bayan Hausawa ne iyayenmu kuma sai da muka je muka zauna muka koyi harshen Hausa daren dam wannan me yake nunawa duk sanda Bahaushe ya ce zan yi maka kisan tsaka kuma ka ga tsakan an kashe ta ya take yi ragwargwacewa take yi gabaɗayan maran malam Ja'far gabaɗaya a ragargaje take, ni da hannuna muka dauke shi muka saka shi a kabari jama'a, jini ne yake zuba har muka saka shi a kabari, saboda bullet hudu aka yi mishi a cikin mara sai da aka yi ragarraga da shi. To dubi mai kashe tsaka, kwankwasan ta yake duka ya ainihin rabata da ainihin bindinta, bindin ya koma gefe guda yana tsalle. Don haka a cikin kisan malam Ja'far ya taimake mu wajen karfin tuhuma akan maganar Abdul Jabbar da yace za mu yi mishi kisan tsaka. Lalle mun ga an yi wa malam Ja'far kisan tsaka babu shakka. Don haka prime suspect ne ɗan Kadiriyya da su da shugabannin su suna daga cikin waɗanda mu ahlus sunna gaba ɗayan mu na Najeriya muke ainihin tuhuma. Kuma wannan maganar da nake yi, idan akwai wani ahlus sunna kwara daya da yake da ja a kanta, ya fito ya kira nashi wa'azin ya wanke waɗannan mutanen daga tuhuma. Ba mu ce kazafi ba, ba mu ce mun dora musu ba, muka ce muna tuhumar su. Kuma wannan maganganun mu ne a madadin duk ahlus sunna na Najeriya. Na'am. Na uku sune ƴan Shi'a a ƙarƙashin kaftagin su Ibrahim Zazzaki. Ibrahim Zazzaki kamar yadda muka yi ishara a baya, ɗan Shi'a ne wanda ƙoƙarin tabbatar da Shi'a da ilimi ta gagara, don haka dole sai mai da tafiyar ta zama tafiyar ƴan daba. Wannan maganar ko ba ni ne na faɗe ta ba, wani tsohon mabiyin shi mai suna Hamza Lawal wanda yake zaune a Kaduna shi ya fara faɗinta. Yace su Zazzaki ba hakikanin Shi'anci suke ba, ɗan daba ne. Don haka ya ware yara ya koma yana karantar da su ilimin Shi'a da mantiki. Ƙarshe dai sai tafiyar ta rabu, waccan Shi'a ce ilmiya, waccan kuma ba Shi'a ce irhadiyya. Don haka su Zazzaki ɗan Shi'a ne ƴan ta'adda, kisa suke, tsara suke yi. Wannan ya faru kamar yadda ka ji na buga misali. To amma kun san abin da yake ba mu mamaki, ba su da kunya, ba su da tsoron Allah, da tun suna yi asirinsu baya tonuwa. Sai ga shi sanda suka zo cikin masallacin nan namu suka daddatsi Malam Musa Sahabi, da aka danke su aka je wurin ƴan sanda da kansu yaran suka yi furuci, suka ce Zazzaki ne ya turo su. Sai da suka kwana uku a gidan shi ane musu training, sannan ya turo su. Yaran nan da kansu suka faɗa haka, Zazzakin nan bai fito ya ƙaryata wannan maganar ba. Da aka yi na Umaru ɗan mai Shiya, su kuma ƴan Kaduna ne ya turo. Lokacin da aka kashe waɗanda aka kashe daga cikinsu, waɗanda aka kama da kansu suka fito suka yi furuci cewa Zazzaki ne ya turo su. Duk Zazzaki bai wata magana ba, sai da ya ga wuta ta lafa, sannan sai dawo yana ainihin jurwaye mai kamar wanka, cewa dan me za a kama mutanen shi ana bin su ana karkashe su, da sai ya ce akan sun yi kaza, akan an kama su a wuri kaza. To dan haka sai muka ce abinda ya dace wa ahlus sunna a yanzu, idan suka danki wani wanda ya zo kisan kai a masallaci, to kar su sake danka shi zuwa ga hukuma, sai su danne shi nan take sai su yanka shi. Idan suka yanka shi sai su kace shi, irin yadda Yahudawa suka yi wa wanda suka kira suka kashe da sunan cewa sun kashe Annabi Isa, sai su kame shi a gaban masallaci, kowa ya zo ya gani haka, a bar shi haka daga shi sai kamfai. Shin wannan ɗan Zazzaki ya yi musun cewa nashi ne, su ɗan tafiyar Zazzaki za su fito su yi musu ka a ɗauki hoton shi a kafe shi a gaban masallacin a bar shi haka sai ya rube. Ba wani ɗan sanda, ba wata hukuma da za a sake kaiwa, kuma ba wani ɗan sanda da zai zo wurin, tunda abin bai shafe su ba. Don haka suka nuna, yanzu abin da hukumar Najeriya suka nuna mana mu ahlus sunna shine in an kashe mu to ba wani mataki da za su iya ɗauka, don haka dole ne mu tashi mu kare kanmu. Kuma muka tashi kare kanmu, za mu kare kanmu ne da yadda mu ga ya dace. Don haka haka kawai mu malaman ku muka yi muku fatawa, inda ko ga madan Shi'a a masallacin ku ya zo kisan kai ko dan dariqa ko wani dan siyasa ko wani dan gargajiya ko waye, ko ku kashe shi sai ku tube shi ku bashi daga shi sai kan kai, sai ku kabe shi haka, ku kabe shi haka, ku samu zarma kazar makan kuso shi ku kabe shi haka, ko shi ke. yau kowa yazo ya ganshi har ya zagwanye ana shin za su musu wannan nasu ne domin abin ya bani mamaki da zazzaki ya dawo yana musun cewa su suka kashe dan ne shiya bayan su waɗanda aka kama sun yi furci da bakin su shi kuma ya dawo yana musu to kun ga tunda haka ne sai a rinka daukar wannan matakin in an mika a hukuma ita kuma hukuma babu abin da take yi domin nan mu muna girmama hukuma a da in abu ya faru sai mu kai musu sai muka dauka waɗannan da suka yi mana wannan barna a nan masallacin sai muka dauka mu kai wa hukuma sai aka mai da abin wasa sai aka mai da abin shashanci wai dan rashin sanin hadarin da hukumar Najeriya take fuskanta na addini wai a lokacin dan sandan da zai dauki rahoto yake cewa Malam Musa wai bashi kudi ya sayo takarda shi bashi da takardar rubuta rahoto ma da haka aka bar maganar ta yode a wurin hukuma amma mu mun fada mun sake fade muka ce mu in an zubar da jinin mu ba ma kyalewa ba ma kyalewa yanzu waɗannan da suka kashe Malam Jafar muna jiran hukuma ta bayyana su ne ta fito da su ta kashe mana su ta hukunta su in ba haka ba fa mu za mu kashe su iyakarta kenan iyakarta kenan dan kuma Najeriya ahli sunna ba za ta yi muku komai na kare ku ba in kuma an yi muku ba abin da za ta yi domin aka ce kisan malami wadda ta girgiza duniya ta haifar da girgizar kasa irin Malam Jafar ba abin da hukumar Najeriya take yi ba abin da hukumar Najeriya za ta yi ba abin da hukumar Najeriya ta yi me kuma kuke jira babu abin da kuke jira sai dai ku saurara a zo a kashe ku da nufin cewa ku masu biyayya ne dole ne an dauke mu an kai mu wani fage mun shirya mishi ko ba mu shirya mishi ba dole mu tsaya a cikin shi shine fagen mu tashi mu kare jinin mu da masallatan mu domin hukuma ba za ta iya mana ba iyakarta kenan ya kamata kusan wannan na'am idan yau aka ce ga wata tarzoma ta taso wai idan aka turo su yan sanda gidanka wai abin da suke fata shine mai kadi bu kudi kuma ka ba su gobe kuma sai sake zuwa wai zumunci ya kullu tsakanin kai da su kadi bu kudi ka ba su wai kadi bu kudi ka ba su waɗannan yan siyasa da ke satar kudin jama'a da alhazan birni gidadawa su suke diban kudi haka siddan su bai wa dan sanda amma dan boko ya fi kowa wayau ya ɗibi kuɗi ya baka balle malamin arabiya wanda yake jiran ka kawo mishi to da wannan za ku gane cewa tafiyar ba za ta yi ba don duk wanda hukuma za ta turo gidanka wai shi yana shirin ya zo gidanka ne ya zo da mota operation yaki ko operation wane ne an jima ka ɗibi kuɗi ka bashi gobe ma zai sake zuwa wurinka in matan shi ta haihu zai zo wurinka malamin arabiya malamin arabiya ko sadaka ba sa yi balle fi zakka balle fi alheri ya kamata ku gane wannan ba ku san su ba dan boko ya fi kowa wayau har matan shi bata san sirrin shi ba to ko duk wanda ba zai haka ba to jami'an tsaron ko an turo su ba za su taho ba kenan ya rage muku me ku kare gidajenku ku kare masallatanku kuma ku dauki matakin kare rayuwarku sannan ku dauki matakin ramuwa in an yi muku iyakarta kenan shekara biyu babu abinda hukumar Najeriya da hukumar yan sanda suka yi game da kisan Malam Jafar amma dan jarida ne ya buga a jaridar shi abinda ya dauko daga wani wuri a jaridance ya buga da tambayoyi da sauransu aka bi shi har hamada da yake aka kamo shi sai da aka yi shi kurkuku me yasa har an gano shi ya rubuta amma tsawon shekara biyu ba a gano wanda ya kashe Malam Jafar ba to sai mu dawo kan yan shi'a ya kai shekara 15 a Jos yan shi'a suka yi Malam Jafar barazana za su kashe shi har a wannan lokaci Malam Jafar ya fito yana cewa labarin da ya zo gare mu ɗan shi'a sun kashe wani malami guda ɗaya sai mun kar mutum dari a cikin su. Idan kuma ku san wannan maganar ba, to ku bibi kasusuwan Malam Ja'far a hankali za ku ji su. Sai dai kaico Ahlus Sunnah Kano da Maiduguri kun gaza, kun kasa aikin gyaran kasusuwan Malam Ja'far da yada su. Yau kasusuwan Malam Ja'far su wake yada su ƴan Shi'a, su ne masu CD wave, waɗannan ƴan Shi'a ne. Da haka duk abin da ya shafi magana aqida ko wata magana sai su cire, in ya so sai su ba ku abin da kuke so. Hasali ma saboda rashin wayewar kai sai na ji wasu suna ta murna, kaga ana ta yada kasusuwan Malam Ja'far, kaga ana ta yada su, ban san cewa bamai ne ake yada ba. Waɗannan ba su ne kasusuwan Malam Ja'far ba, bamu yadda da su ba, bamu ba waɗannan kasusuwan, a nemo kasusuwan Malam Ja'far. Ka je ka sai kasar din Malam Ja'far na CD ko DVD video kana gani, sai ka ga motsin bakin daban, muryar daban. To Ahlus Sunnah faɗakarwa ce wannan. Dan haka ƴan Shi'a ta bayyana tuhumar da muke musu ta ƙara ƙarfi lokacin da aka kashe Malam Ja'far. Sai kuma ga kisan ɗan mai Shi'a, kisan ɗan mai Shi'a sai ya fito da abin ƙarara. Domin kashe Malam Ja'far sai aka yi ƙoƙari a yi wasan kura da hankalin Ahlus Sunnah, aka ce an rasa wane ne, ko ƴan ɗaliban ne, ko ƴan wa, duk aka yi ta kawo maganganu. To kashe ɗan mai Shi'a sai ya bayyana, sai kashe ɗan mai Shi'a ya alakanta tsakanin waɗanda suka kashe ɗan mai Shi'a da kuma waɗanda suka kashe Malam Ja'far. Don haka tuhumar mu Ahlus Sunnah tana da ƙarfi a kan ƴan Shi'a, Shi'ar kuma a ƙarƙashin jagorancin kattajin Shi'a na ƙasa shine ainihin Ibrahim Yakubu Azzazzaki. Lallai muna tuhumar jinin Malam Ja'far a kan Ibrahim Zazzaki da kuma ainihin ƴan Shi'a da ke bin shi. Na'am, saboda rashin kunya da tunanin ɗan Shi'a ya raina hankalin kowa, lokacin da ainihin ƴan Shi'a suka ja mu da rikici a nan ƴan watannin baya kaɗan, a inda muka yi munafunci dodo ne, sabon fashin ya kusa fitowa, munafunci dodo ne. Sai wani zindikin ɗan Shi'a sai ya tafi kan intanet sai ya rubuta wannan takardar. To muka Abubakar Gumi ya ce mu je mu karatu, Allah ya ji ƙanshi. Da haka duk inda ka sada da sai an samu wani da zai sada doka. Wannan takardar ƴan Shi'a sun yi ta, sun ɓoye ta kan intanet ne, wadda wannan takardar ta tallafa asirin ƴan Shi'a. To in ka zo ka ce Allah ya tsine wa ɓarawo, kowa ya ce amin, sai zo ne wata mai na gyangyaɗi, sai aka tashe shi aya ya ce to ai da za ce Allah ya tsine wa ɓarawo, a ban shi ma lakum dinukum waliya dini. A yi bayani ko dai babanka ɓarawo ne ko kuma kai ɓarawo ne. Yawwa, shi ne guilty conscious. Wannan takarda Zazzaki ne ya rubuta ta, sai ya ba wani mabiyin shi, sai aka saka ta akan internet. Sunan nashi na gaske ne ko na jabu ne? Lambar wayar ta gaske ce ko ta jabu ce? Email address din na gaske ne ko na jabu ne? Ga dai abubuwan da ainihin suke. Wani mene mai suna Abu Jihad, lambar wayar shi ita ce 070-879-86021. Zan maimaita 070-879-86021. Ya nuna sunan shi Abu Jihad. Email address din kuma shine hajwas@yahoo.com. Haj din HAJJ shine JJ, sannan sai WAZZ, Z guda biyu, HAJJWAZZ@yahoo.com. Ya buga wannan ne lokacin da wani ɗan jarida ya ainihin ɗauki kasar ɗinmu na ainihin wato munafunci dodo ne, ya tsinci wasu maganganu sai buga a jaridar Daily Trust shine sai zazzaki ya sa su suka sa wannan ainihin takarda kusan shafi 8 ce ko 9. To a cikin wannan takardar sai suka fito suka yi ta kara kansu, ana zargin mu da kashe malamai, haka ma aka zarge mu wai mu muka kashe malam Jafa, haka aka zarge mu muka kashe malam dan mai Shiya. To Allah dai ya sani, ai ba mu bane dai, kaza 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 kaza, ga dai takardar akan internet muka kamo ta, ga kuma email address din su nan gashi da sauransu. Za ku iya neman wanda ya rubuta, in namiji ne sai zo a zauna da shi, in kuma irin Abdul Jabbaru ne to shikenan, Allah ya kiyaye. Za ku iya daukan takardar ku je ku yi photo stating ta, je ku yi photo stating ta, ai ba wani abu bane. Na hudu, waɗanda muke tuhuma mu ahlus sunna sune Muhammad Yusuf na Maiduguri da ƴan Taliban. Mun yadda mun kira su ƴan Taliban ne duk da ban mu yadda cewa suna da tsari irin na ƴan Taliban ba, sai dan suna kiran kansu da haka. Muhammad Yusuf dan Shi'a ne a da, mabiyin Zazzaki, haƙiƙa shine ma amiri na Shi'a Zazzaki a Maiduguri. Rana tsakai dawo ya ce ya tuba, ya bar Shi'a. A lokacin nan suka gayyato ni na yi wa'azi a masallacin Indimi a Maiduguri. Na ba su shawarar cewa to babban abu a sunna shine karatu, amma karatu sai an je wurin malamai an koya, da haka ina ba ku shawara ku je ku yi karatu. Sai Muhammad Yusuf da shi da waɗanda ke biye da shi sai suka fahimci magana ta a murɗe. Shine ni abin da nake cewa, idan Kirista ya musulunta yau, ba ku da hujja musulmi ku aje shi ku ce wai zai muku wa'azi, batar da ku zai, don duk abin da zai faɗa ƙarya zai faɗa. In kuwa wa'azi ne game da Bible, ba ku buƙatar Bible, Qur'ani kuke buƙata, shi ko bai san shi ba. Idan ɗan ɗariƙa ko ɗan Shi'a yau ya musulunta, ba ku buƙatar ku tsaye da shi ku ce wai zo ya muku wa'azi. Ya muku wa'azi ya ce me? Ƙarya zai faɗi ko kuma ɗariƙa ko Shi'a, ba ku buƙata. Ya je ya tuba, ya je ya koyi ibada da aƙida. In Allah ya nufa zai zama malami ya zama malami, in Allah bai nufa ba dole ba ne. Amma galibi sai ahlus sunna da sauran al'umma mu ta musulmi ba sa fahimta haka. Yau mutum ya bar Shi'a, gobe kuma sai mu ji shi akan mimbarin ahlus sunna, wai zai yi wa'azi ya ce me? A wurin waye koyi sunna? Sunna kama jirgin sama ce, dan ka saba tuka mota rana tsaka shikenan sai a shiga ka tuka jirgin sama? Amma an ka iya Toyota, an aka kawo maka Honda, ko da ganganci da kwatanci ka iya, haka ne ko ba haka ba? To jama'a, wanda yake Shi'a in ya koma ɗariƙa zai iya zama malami, don duk dama san makal ƙarya ce. Amma wanda yake ɗariƙa in ya zama, in ya dawo sunna, jama'a har kalmar shahada sai kun koya mai yadda ake faɗi. Ya kamata ku gane wannan, yana daga cikin kuskuren da kuke. Saboda haka sai ainihin aka saki jiki wa Muhammad Yusuf malami ne. Bayan wannan nasiha da nayi musu, wai zai karantar da Sahihul Bukhari, sai sa wai a tattaro mai karatutukan Sahihul Bukhari da nake tun muna wancan masallaci, da karatutukan Sahihul Bukhari na Dr. Ahmad na Kano, wai ya ji yaya muke yi. Shi ma daga nan sai click online, shi ma sai ya shiga layi. Abin tambaya, mu kuma kasar din wa muka ji? In dai da kasar ake abin, ya ji kasar din ina Sahihul Bukhari la ansafuhu ma khutta illa bima'i dhahabi, Sahihul Bukhari, dan ka ji a kasar da baka iya karantawa ba, sai ka je ka zauna gaban malami. Ya ji a kasar din ya gagara, sai kulla da Aminu Daurawa, zai rinka zuwa kan wurin malami Aminu Daurawa, in ya koya mai sai ya koyi ka koyar. To me ya zafi? Dole ne da ya fara hakan, ya ga hakan ba za ta yi ba, sai ya watsar. Ana nan sai muka ji ya zama babban malami, har ya fara fatawa, ya zama mujtahidi, har ya shiga umurul amma, ya wuce tsarki da alwala da haila, ya fara shiga fatoyi waɗanda sai jibga-jibgan malamai irin su Bin Baz da Uthaymeen suke yi. Shine ya fara fatawar kar a yi karatun boko, kar a yi aikin gwamnati, kar a yi siyasa, sannan a tashi a yi hijira, dole a tashi a yi jihadi kuma. Ana nan sai Malam Jafar ya ga cewa aiki bai ƙare mishi ba, domin Maiduguri garin shi ce. Idan ya bar wata da'awa ta kullo, musamman da kunne na, naji a BBC ana hira da su Muhammad Yusuf lokacin da suka yi tawaye, aka yaki da su da gwamnatin Najeriya a garin Kanamma. Sai naji suna cewa da aka ce waye malamin ku, sai suka ce Malam Ja'far. Sai Malam Ja'far ya ga aiki bai kare mai ba, dole ya tashi ya bayyana wannan barnar, domin Sayyidina Ali ma ya samu shirin wannan fitinar. Shine mabiyan shi suka zama Khawarijawa, suka da suka ce ya kafirta. Ya koma ya wa'azantar da nawazantar waye yaki na yaka. Malam Ja'far ya tashi yana bayanai. Sai suka fara yi mishi rashin kunya da tsiwa da aiko da fatoyi na rashin kunya. Kai ran nan dai sai Malam Ja'far ya ce ƙarshen tika-tika tik, kalmar da ya amfani da ita kenan. Ya ce gobe yana da lacca insha Allahu akan aikin gwamnati da siyasa da kaza da kaza da kaza, kar ka sake a yi baka. Ya sanarwa sosai, aka yada sanarwar. Sai suka je suka yi taro, suka taho wurin da makamai suna cewa yau sai dai uwarshi ta haifi wani. Yau sai dai uwarshi ta haifi wani. Mu Hausawa ne gangaren jama'a. In ba Hausa ya ce sai dai uwarka ta haifi wani, yau zai kashe ka kenan. Da suka taho kuwa raddi ya yi raddi, an yi rugurgu da su da ayoyi da hadisai da maganganun malamai, don suna dibo fatoyin Usaimin suna ƙarya. Usaimin ɗan shi na farko ɗan boko ne likita, medical doctor. Bakar Abdullahi Abu Zaidin duk ƴaƴan shi ƴan boko ne, babu ɗan Arabiya ko kwa ɗaya. To suna ɗibo maganganun waɗannan malaman suna cewa boko ba kyau. Malam Ja'far ya zauna da waɗannan malaman ya san su, don haka sai ya zo ya ce ƙarya suke, ba abin da waɗannan malaman suke nufi ba kenan. Dan sai mutum ya ce maka Usaimin ya ce karatun boko ba kyau. In ga baka ce mai ina hujja, zai bude ya ce maka gashi Usaimin ya ce haɗa maza da mata a wuri ɗaya babu kyau. Ha, yi wannan magana ai za ta zama za a yi aiki ne ta koda a wurin hadda Qur'ani ne. Tunda haɗa maza da mata ya ce a boko ne ko a Qur'ani. Saboda haka wannan wa'azin jama'a ran nan ba a gama shi ba. Ba a gama shi ba saboda ƙarfin makamai da mutane da suka shiryo za su yaƙi a wurin. Wallahi sai gudu aka yi da Malam Ja'far. Babu shakka sun yi dab da su kashe shi. Aka ɗauke shi sai wani falo aka je a sirrance, aka ƙarasa wannan kasadin, sannan kasadin ya fita. Amma kasadin bai ƙarasu a nan masallacin Indimi ba. Suka yi ta yaɗawa cewa wallahi ba ya gudu ba za su bi shi har Kano su kashe shi. Ana nan sai aka zo aka kashe Malam Ja'far. Sai ya zama sun shiga cikin jeren giyar waɗanda za mu ce musu prime suspects. Suna daga cikin tukullumar waɗanda su ma muna tuhumarsu da jinin Malam Ja'far. Don haka kashi na hudu na waɗanda muke tuhuma da jinin Malam Ja'far su ne Muhammad Yusuf na Maiduguri da mabiyan shi, waɗanda suke cewa su ƴan Taliban ne. Lallai muna da tuhuma mai ƙarfi a kansu. Kuma a yanzu ma sun fitar da fatawa, akwai wasu malamai da suka gallabe su a nan Maiduguri, wanda daga cikinsu har da waɗanda da suna tare da su sun ba da fatawa cewa duk za su kashe su. To muna sauraron mu ga menene gobe za ta haifar da ikon Allah. Wurare na biyar su ne jami'an ƙasashen waje a ƙarƙashin hukumar CIA wadda ta yi ƙoƙarin haddasa rikici na siyasa a ƙasar nan, ba ta yi nasara ba. Ta yi ƙoƙarin haddasa rikici na tattali a ƙasar nan, ba ta yi nasara ba. Rikicin siyasa tun daga June 12, Turawan yamma su suka so su haifar da wannan rikicin, Allah bai biya musu bukata ba. Suka shiga suka fita suka haɗa kai da ƴan Niger Delta a kan ƙasa ta hargitse. Sai zama har yanzu yadda suke so ba su gani ba, shine so suke ƙasar gaba ɗaya ta hargitse. A yau akwai horarrun sojoji a Niger Delta da gwamnatin Najeriya ba ta da su. A yau akwai makamai na yaƙi tun daga jiragen sama har na ruwa da na ƙasa, wanda gwamnatin Najeriya ba ta da wanda ya iya sarrafa su. Ni na je na yi kwana da kwanaki a cikinsu, na je na gani. Babu shakka waɗannan taimakon da suke samu daga ainihin Turawan ƙasashen waje ne. Me yasa? Don a haifar da rikici na tattali a ƙasar. In aka haifar da rikicin tattali, su kuma su koma suna zukar mai, suna ɗiba, suna tafiya. Na'am. Yau wata guda kenan Najeriya ta fitar da rahoton cewa kullun tana asarar kuɗin da basu gaza naira miliyan 170 ba a ɓangaren Niger Delta. ba za ka san gaskiyar wannan ba sai in ka je Niger Delta sai in ka zauna a Port Harcourt sai kuma in kana zauna a Abuja a yanzu ka je ka ga yadda 'yan Niger Delta za su sai gidan miliyan ɗaya su sai shi miliyan 40 ya zo da daloli sababbi da ya iya kirga ba ma ya miƙa muku kuku kirga dan shi bai iya kirga ba ma bai san in an juya dala kaza nawa za ta zama a naira ba Allah ya kyauta to muna tuhumar CIA domin CIA na da masaniyar cewa addini yana ɗaya daga cikin dalilan da za su iya hargitsa ƙasar nan domin an ga yadda rikicin addini ya haifar da yaki irin yakin Badar a Jos da Kaduna da makamantan garuruka irin waɗannan dan haka kisan malami irin Malam Ja'far to babu shakka zai iya hargitsa ƙasar hargitsa wadda za ta biya musu bukata abinda ya karfafe mu akan wannan saura kwana biyu za a kashe Malam Ja'far wani bayahudi ya zo ya kira Malam Ja'far gefe guda bayan sallar isha sun kai awa biyu suna tattaunawa a ainihin nan jikin masallacin da aka kashe shi Allah ya kiyaye ta Allah ba ta su ba bangarori na shida da muke tuhuma su ne masarautar Kano a bisa sarauta da shugabancin Dr. Ado Bayo now muna tuhumar su da jinin Malam Ja'far Muhammad Adam ba dan komai ba sai dan abubuwan can da muka faɗi sun yi kuka da cewa Malam Ja'far ya zama sabon sarkin Kano haka sukan ce mishi da kalma ta isgilanci suka ce domin ya zama yana nada limamai yana bude masallatan juma'a da kanshi na'am ita masarautar Kano kamar yadda ta zazzau ta so ta kwaikwaye ta flexible wai ita ce da haƙƙin nada ainihin limamai mun yi mamakin wannan abun to amma da yake ita gaskiya guda ɗaya ce lokacin da tafiya ta tafiya da Malam Ja'far ya ga akwai zalunci a cikin al'amarin duk inda ahli sunna suka yi shawarar bude masallaci sai a hadu da sauran malamai na majalisar ta'awun wato malamai da suka hadu domin taimakon juna akan da'awar sunna a Kano sun ga dacewa kawai sai su tabbatar da wannan wurin ya dace a yi sallar juma'a wannan kuma shine asali duk wani abu sabanin haka sabani ne ba daidai bane saboda haka sai su nada limami har ta kai Malam Ja'far da kanshi a wani wa'azi wanda shahararren wa'azi ne na tabbatar da yawa masu saurare na sun ji shi ko sun gan shi yana cewa a ina ne ma aka ce sai wani sarki ne ainihin zai nada wane ya zama limami na'am sai inda sarki ne na musulunci amma sarkin gargajiya wanda ke karkashin gwamnatocin su gwamna lugga to wannan ba shi da ainihin alfarman nada limamin juma'a ko na idi dan haka ko za shehun Barno sai sauƙaƙe wa kanshi ba ruwan shi da ahli sunna a Maiduguri da Barno ba ruwan ahli sunna a Maiduguri da Barno da shi a yau ahli sunna a Maiduguri in suka shawara za su bude masallaci sai su bude ba ruwan shehu da su bai taba sa wa kanshi fitina ba dan haka ya zauna lafiya ahli sunna an suka tashi su fiye su kai mishi gaisuwa bai fitini kanshi sai sun tsuguna ba dan ya san waɗannan ba sa tsuguna wa iyayen da suka haife su balle shi da suka tsince shi a fada saboda haka bai fitini kanshi ba idan suka zo sai taso a yi musafaha tunda ya san waɗannan sunna ne to bari a tarbe su da sunna dan haka shehun Barno ba shi da matsala da ahli sunna har ya rasu abinda muke fata wannan na yanzu ma ya ci gaba ya ji da gargajiyar shi ɗan sunna su ji da sunnar su to haka abin da ya dace kenan ga sauran sarakunan gargajiya to lallai abin da ya ƙara mana ƙarfin damuwa jama'a an kashe Malam Ja'far mun so ko siyasa ta yaudara a yi mana daga majalisar sarkin Kano a ji sarki ya yi jawabi a ji fada ta turo da wakilai wurin sallar jana'iza a ji fada ta turo da wakilai wajen ta'aziyya a ji fada ta fitar da wata ta'aziyya a gidan rediyo amma har yau ba a mana ta'aziyya daga fadar sarkin Kano ba hasali ma da wani babban sarki ya zo zai mana ta'aziyya sai aka tare shi aka ce kar ya zo a rabu da mu wannan ya kara mana karfin tuhuma. Lalle ahli sunna a Najeriya suna da tuhuma mai karfi akan majalisar sarki, sai kuma gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin shugabancin Dr. Ibrahim Shekarau. Shi Shekarau, asalin abin da ya faru, dama ba ahli sunna ba ne. In na ce ba ahli sunna ba, shi ne ba yana tare da ‘yan izala ba ne, dama ɗan boko ne wanda ya fi karkata zuwa ga ‘yan umma. ‘Yan umma kuma sanannu ne da aƙidojinsu da manufofinsu, amma yana ainihin wato nuna tamkar yana tare da ahli sunna. Don haka kifawar farko, lokacin da ta watse tsakanin kwankwaso da ainihin ahli sunna, sai ahli sunna suka koma suna wa'azozi suna goyon bayan Shekarau kai tsaye. Ahli sunna suna wa'azozi suna cewa ahir ka a sake a zabi ainihin wato a Shekarau. Ahli sunna suna cewa ka a zabi ainihin kwankwaso. A daidai lokacin ne su Abdul Jabbar su kuma suka hura wutan wa'azi, suna tsoratar da mutanen Kano, don a Kano aka ce maka ga dan izala, to kamar mu a Zaria ne a ce ga dan shi'a. Saboda haka suka yi ta cewa Shekarau dan izala ne. Muna nan da dimbin kasusuwan da Abdul Jabbar ya ta wa'azi yana tsoratar da kar a sake a zabi Shekarau, domin Shekarau dan izala ne. Su Malam Jafar kuma suka yi tawazi suna goyon bayan shi. Ana nan da tafiya ta yi tafiya, gwamnati ta kafu, sai Shekarau ya fara fitar da hali. A takaice dai ya dawo kai tsaye, ya haɗa kai da 'yan ɗarika, 'yan Tijjaniyarsu da 'yan Ƙadiriyarsu, ya zama duk abin da zai safarin, duk abin da zai zama kyautatawa ce da mutuntawa ga ahli sunna, Shekarau baya goyon bayan shi. Duk abin da zai marawa 'yan ɗarika, ya zama Shekarau shi yake goyon baya. Ana nan sai 'yan shi'a suka dawo, sai suka fake da masarautar Kano, suka fake da 'yan ɗarika. Sai zama a fakaice, gwamnatin Kano tana tare da 'yan shi'a da 'yan ɗariku, da masarautar Kano kuma bata tare da ahli sunna waɗanda suka hankiɗa ta bayan sun zuba mata fetur ta kasa tashi ta tashi. Aka dawo aka ci amanar ahli sunna, aka dawo ana yaƙar su, aka nemi a ɗibi ahli sunna a zuba a aljihu ana yin zalunci. To a lokacin ne gwarzon namu Malam Jafar Mahmud Adam ya fito, ya ce sam bai yadda ba. Shi ne aka fito aka fara mishi goli, aka ce ai ya ci albashi na gwamnatin Kano kuma bai yi aiki ba, ai an biya mishi kujera umara.